العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يو زامي مجلسين 20 إن شاء الله أتكم مجالس أمنا تفسير القرآن دمكي أتكم وتر رمضان أولنا مسلاتينا الفرقان أولنا قرينا منكنو ألا كرام أولنا قري سري دكاريا دا البركة دا صورا قرور ومسلمي zamu tashi aya ta 21 a cikin suratu Sad yau 20 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma 20 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya. Ga tambayoyi da ƴan uwa suka turo, wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara malan lafiya da ilimi mai albarka tare da jinkiri mai amfani, amin. Yace da Allah ina son ƙarin bayani, naji wasu makaranta alqur'ani suna kiran suratu Sad da sunan suratu Dawud, kuma naji malam bai ambaci wannan sunan ba, me ingancin karanta ta da sunan suratu Sad? Na'am, waɗansu daga cikin tafan tafsiri ma sun ambata kan cewa a waɗansu masahif din ana rubuta cewa suratu, ana rubuta sunanta da suratu Dawud. To babu wani abu da yazo a cikin sunna da ambatanta yazo a haka, bal abin da yazo a cikin sunna shine ambatanta da Sad, kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas, Sad laysat min azaimi sujud, da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu Sad akan mimbari har sai da yazo daidai sujada, sai ya sauko yayi sujada, sahabbai suka yi sujada tare da shi, sai ya sake karanta ta a wata rana, sai ya ga sun yi azama, sun yi shiri za su yi sujada, sai ya ce naga kuna ya ce wannan ba a rubuta mana yi mata sujada ba, yin sujada a wajen, innama hiya taubatu nabi, tuban annabi ne, wa ra'aytukum tashazzantum lis-sujud, amma naga kun yi azama, kun yi shiri za ku yi sujada, sai ya sauko yayi sujada, suka yi sujada tare da shi. Kaga a wannan hadisin ma ambatanta yazo da suratu Sad, amma ambatanta da suratu Dawud a cikin hadisai bai zo ba, shi yasa ma ban ambace shi ba, kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri ba su ambace ta da haka ba, amma akwai waɗanda suka ambace ta da haka, kamar yanda mai tafsirin wannan Aunur Rahman ya yi ishara ga cewa haka take a cikin ana kiranta da suratu Dawud, kuma kamar yanda wani daga cikin masu tafsiri ba zan iya kiraye shi ba ya ce ya ga a cikin waɗansu masahib waɗanda ya ga waɗansu masahib waɗanda suke na baya nan sun ambace ta da suratu Dawud. To sai tambaya ta biyu, wannan Allah ya ƙara, yace Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, ya ji kan hajiya, dan Allah malam ka yi min nasiha, na kasance daga cikin limamai na tarawih, kuma masallacin da nake wannan ibada suna sa kamera suna ɗauka, wallahi abin yana bani tsoro saboda yadda nake kokawa da shaidan saboda gudun riya, kuma wallahi malam ina tsoron riya da hadarinta, na gode a sha ruwa lafiya. Eto komai assalama shine yafi, ko mutum in yana mutum ya nemi kubuta, ya nemi salama daga abinda yake zai zo masa na tasirin shaidan da kuma rauni na ran dan adam, yayin da ya zamanto kan cewar daukan kamarar, musamman ma wani lokaci dauka a kamara din ba dan a killata taron ba, ba dan a killata karatun bane, dan a yayata ne a duniya a gani, to kuma irin wannan din zai iya sanya ma mutum ujubu, mamaki da kai, ya rinka jin yaya karatunsa yake da kyau, gashi kuma duniya tana ji, saboda haka shaidan zai iya zuwa masa ta wannan. Don haka abinda kai daidai ne na kai ka zamanto kana wato damuwa da jin tsoron riya, domin ita riya aibi ce da ya cancanta mutum ya ji tsoronta, tunda tana daga cikin kaba'irul dhunub, mutum kamar yadda zai ji tsoron sauran kaba'irul dhunub, haka ita ma riya mutum zai ji tsoronta, kuma yana daga cikin tsoronta din mutum ya datse mashigar da za ta iya shigowa. Saboda haka babu laifi ka nemi a dakatar da wannan al'amarin, yayin da ya zamanto kan cewar akwai tsanani gare ka wajen yaƙi da zuciyarka, kan ya zamanto babu wannan tunanin riyadin ko ujubu a cikin zuciyarka, domin komai kamar yadda malamai suke cewa la na'dilu bis salamati shay'a, ba ma neman, ba ma ganin akwai wani abu wanda ya daidai ya kai mutun ya nemi tsira da kubuta. Ya nemi tsira da kubuta shine yafi, kuma dar'ul mafasid muqallab muqaddamun ala jalbil masalih, kawar da barna shi ake gabatarwa akan kawo a amfani. Barnar anan shine kawar da riya, amfanin shine abinda duk ake ganin za a iya samu na daukan karatun a cikin kamera. Sannan wanne yace Allah ya kara malan lafiya da albarka, hakika zuciya na kaunarka saboda Allah, Allah ya hada mu akan manabir nan na haske. Malan akan falalar sallah a masallacin Makka da Madina, falalar na nufin dukkan garin ko iya masallatan, dan ana tafatawa akan cewa duk garin ne. Malan za ka ga mutanen mu ba sa son zuwa harami sai su ce ai falalar duk daya ne. Allah ya ji kan hajjia ya kara wa babba lafiya, amin. Wannan waɗansu malamai suna da wannan ra'ayi musamman dangane da Makka, wannan sabanin a Makka ne banda a Madina. A Makka akwai waɗanda suka ce wannan falalar a duk Makka ne, saboda an kirawo Makka Masjidul Haram, fa walli wajhaka shatrul Masjidil Haram, wannan ga wanda yake wajen Makka ana nufin ya fuskanci Makka. Da kuma cewa illal ladina ahadtum indal Masjidil Haram, waɗanda kuka kulla alƙawari da su indal Masjidil Haram, anan masallaci mai alfarma. To kuma Hudaybiya ne, Hudaybiya kuwa tana daidai iyakar haddin wato haramin Makka, saboda haka wannan yasa suke cewa duk Makka harami ce. Haka zalika duk Makka hukuncin masallacin take dauka. Haka zalika suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna a Hudaybiya, in lokacin sallah yayi yana tattakowa ya shigo cikin haddin harami, in lokacin sallah yayi yayi sallah. Sai suka ce wannan ba wani abu ne yasa yake haka ba, don wannan falalar. To abin da yake mafi inganci shine wannan falalar ta keɓanta da masallacin ne, masallacin daban, Makka daban. Don ga wanda yake cikin Makka, walli wajhaka shatrul Masjidil Haram, ka kalli masallacin, abin da ake nufi kenan. Sannan kuma akwai hadisin Abi Huraira na yadda aka fifita waɗannan masallatai a hadisin na'am, hadisin Abi Huraira yanda aka yi magana shaddur rihal, yace hadisin la tashaddur rihal illa ila thalathati masajid, ba a wato daura sirdi a yi tafiya domin neman falalar wani bigire sai zuwa ga masallatan nan guda uku. Yace al Masjidul Haram da masjidi hadha, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa masjid Baitul Maqdis, da masallacin Baitul Maqdis. Sai yace fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid, domin ni ne annabin karshe kuma masallaci na shine masallacin karshe, shine karshen masallatai. To kaga wannan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen masallatan da annabawa suka gina, ba wai shine karshen masallatai ba, tunda an gina masallatai bayan sa salawatullahi wasallamu alaihi da yawa. Saboda haka abinda yake nufi da yace ni ne annabin karshe kuma masallaci na shine masallaci, shine na karshen masallatai, ai shine na karshen masallatai da annabawa suka gina. Saboda haka kaga maganar tana kan masallatan da annabawa suka gina, su ne kuma waɗannan masallatan guda uku: masallacin Ka'aba wanda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka gina, da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina, da masallacin Baitul Maqdis wanda Annabi Dawud da Annabi Sulaiman, Annabi Dawud ya gina, Annabi Sulaiman ya kara shi, jaddada shi. Saboda haka su ne masallatai waɗanda annabawa suka gina, don haka hukuncin fifiko da ya zo ya zo ne a kansu saboda su ne masallatan da annabawa suka gina. Amma sauran masallatai na Makka ko na Madina ba su shiga cikin wannan falala ba, don ba su ne wanda annabawa suka gina ba. Amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa cikin harami yayi sallah, in lokacin sallah yayi, wannan ya nuna kan cewa sallah a cikin harami tafi sallah a wajen harami. Wanda yake kuma wannan fahimtar ita ce ta zo a maganar Sayyidina Umar da yake cewa wato miyagun ayyuka ana ninka su a cikin Makka yace nayi laifi a wajen Makka a cikin Makka gara nayi laifi a wajen Makka sau 70 saboda haka ana rubanya laifi a Makka kamar yanda ake rubanya ayyuka a Makka wannan shine yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya yake takowa yake shiga cikin haddin harami dan ya samu falalar sallah a cikin harami amma ba in mutun yayi sallah a cikin harami wannan ba yana nufin kan cewar ya samu daidai da falalar sallah a masallacin harami ba kuma yanzu hukuma da take ta fadan wannan dan a saukaka ma mutane ne saboda cincirunto cincirundo da cinkoso da ake yi a cikin masallacin kan cewa idan mutane suka zauna a masallacin unguwar su ma suka yi sallah za su samu falala amma lalle ba falalar da za a samu an yi sallah a cikin harami ba domin in haka ne sai ka ce kenan masallacin unguwar ku a Jarwal in a Jarwal ka sauka sallah a shi yafi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a Makka sallah a Makka masallacin Ka'aba sallah a shi sallah 100,000 ce masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ku sallah sau 1,000 to kaga sallah a masallacin harami na Makka yafi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sau 100 to kenan in kace dukkan masallatan Makka sun dauki wannan hukunci wato kenan sallah a masallaci daga cikin masallacin Makka ba na harami ba yafi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hakika magana ce wadda take tana nuna raunin wannan kaulin duk da yake kamar yadda nace akwai malamai da suka faɗa haka shine ra'ayin Ata ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Abbas amma wannan kauli marjuhi ne kuma akwai bahasi akan wannan sai dai ba a buga shi ba wanda yake na rubuta shi akan wannan mas'alar yau wajen shekara kusan 40 kenan da suka wuce a kan wannan masalar kuma abinda dirasar ta nuna min na rinjayar da shi kenan kuma ilimi a wajen Allah yake dangane da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ban san wani daga cikin malamai da ya ce sallah a kowane masallaci a cikin Madina ana bada wannan falalar ba sai dai maganar Ibn Hajar da ya ce mutumin da ya yi sallar nafila a masaukinsa ko a gidansa in a Madina ne za a rubanya masa sallar sa kamar yadda an yi ne in yayi ne a cikin masallacin saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum a gidansa tafi sallar sa a masallaci kuma ya tafi sallar sa a masallaci saboda haka sai ya ce to wannan ya nuna kan cewar da mutum zai yi sallar nafila a Madina domin neman wannan aiki da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai sanya shi ya samu wannan ninkin da ake yi ta sallah 1,000 yayin da a ce inda wato yayin da zai samu wannan ninkin in yayi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban ga wani daga cikin ban san wani daga cikin malamai ba da yace sallah ta farilla a masallaci daga cikin masallatan Madina ana ninka ta kamar yanda ake ninka sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta farilla a Makka dai an faɗa amma a Madina ban san wani daga cikin malamai da ya faɗa ba kuma ko su ma hukumomin kasar Saudiya da suke magana akan wannan suna magana ne akan Makka sannan tambaya ta ƙarshe yace nayi sahur na sha ruwa da yawa nayi overfeeding sai bayan nayi sallan asuba sai nayi gyatsa sai naji kamar ruwa kaɗan ya dawo a makogaro na shin ya hukuncin azumin nawa yake in makogaro ne ba komai amma in baki ne sai ka tofar amma in makogaro ne ba komai shi ma kuma ko kai wannan tunda ba ƙaƙaro shi kai ba Allah baya tsora mutum abin da ba zai iya ba babu komai insha Allah wallahu ta'ala a'lam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa hal ataka nabul khasm idh tasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالعفو ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
نعم. الله جل وعلا يقول وهل أتاك نبأ الخصم شن labarin abokan husuma ya zo maka wato wannan khitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato labarin kai hukunci da abokan husuma suka yi ittasawwaru almihrab yayin da suka haura ta kan bango cikin suka haura cikin wato almihrab wato dakin da aka kewaye da ake dakin da aka kewaye shi domin ibada dakin Annabi Dawud wanda ya kewaye shi yake kadaita a cikin sa domin bauta iddahalu ala Dawud labarin su bai zo maka ba yayin da suka shiga wajen Annabi Dawud fa fazi'a minhum sai ya razana daga gare su qalu la tahaf sai suka ce masa kada ka ji tsoro khasmani mu masu abokan husuma ne mu biyu baga ba'duna ala ba'd sashin mu yayi zalunci ga sashi fahkum bainana bil haqq to kai hukunci a tsakanin mu da gaskiya wala tushtib kada ka wato kada kai zalunci wato kada kai nisa da gaskiya wahdina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu ya zuwa ga tsakiyar hanya wato hanyar daidai inna hadha akhi yace dayan su yace wannan dan uwana ne له 99 نعجة yana da tinkiya 91 waliya na'jatun wahida ni kuma ina da tinkiya guda daya 99 nawa nace 99 yana da tinkiya 99 waliya na'jatun wahida ni kuma ina da tinkiya guda daya fa qala aqfilniha sai yace mallaka mun wannan guda dayan taka wa azzani fil khitab yayi rinjaye a kaina wajen wato wajen muhawara wato yayi rinjaye a kaina wajen muhawara ba inda zan yi da shi qal sai annabi daud yace laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji hakika yayi maka zalunci ya zalunce ka da neman ka bashi wato da neman wato ka bashi tinkiyar ka ya hada ta tare da tumakin sa وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ كُمَ لَلَّيْ دَيْوَا دَغَ چِكِنْ أَبُوكَنْ وَاتُو هُلْدَ وَنْدَ سِكِي تَارَيَّا أَوْ جَنْ هُلْدَر الْأَمْرَانْ چِي نِكِي دَ دُونِيَا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلَّيْ سَاشَنْ سُو يَنَا يِنْ زَالِنْچِي دَ سَاشِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَي دَي وَدَنْدَ سُكَي إِيمَانِي سُكَ أَيْكَتَ أَيُّكَ كَاوَاوَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ كُمَا وَدَنَّنْ kadan ne kwarai su wa banna daud annama fatannahu annabi daud ya sani daga wannan sani wanda yake na bayan yayi tunani ya samu sani na tabbaci annama fatannahu cewa mun yi masa jarabawa ne fastaghfara rabbahu sai ne mu gafara ubangijin sa daga abin da ya aikata wa kharra raki'an wa anab ya fadi yana mai sujada wa anab ya koma ya zuwa ga Allah. Allah ya ce fa ghafarna lahu dhalik sai muka gafarta masa wannan abin da ya nemi gafarar sa da shi ya nemi gafara Allah daga gare shi wa inna lahu indana kuma lalle shi wa inna lahu indana la zulfa lalle shi yana da kusanci wato hakika lalle shi yana da kusanci a wajen mu wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma wannan ishara ce ga kissa da Allah madauka da Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa ta zamanto wato fitina ce da Allah da wato Annabi Dawud ya jarabtu da ita wanda ta wajabta masa neman gafarar Allah kuma Allah yake ya gafarta masa Allah bai faɗi mai cece wannan fitinar ba ya nade ta ya suturce bai ambace ta ba to yawanci malaman tafsiri anan sun dauko kissoshi daga cikin Isra'iliyat daga labarurukan bani Isra'il kuma wannan kissar a cikin Bible a cikin At-Taura tana nan a cikin littafin Samuel chapter ta 11 wanda ta ambaci abubuwa da basu dace da makamin annabci ba wanda a ciki akwai abubuwa wanda ga magarin musulmi ma wanda yake mai fasikanci in aka ce yayi wannan za a ga munin abin da yayi to amma sun danganta shi zuwa ga annabin Allah dan haka ambaton wannan kissar ma bata halatta ba shi yasa sayyidina Ali aka ruwaito yana cewa duk wanda yayi zanci ya bada labarin da abinda ake fada na cewa shine abinda Annabi Dawud yayi wanda ya nemi gafara Allah daga gare shi wanda duk ya fadi wannan sai ne masa haddi biyu na kazafi saboda girman makamin annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam kuma zai yi wuya a ce wannan kissar an kawo ta ne dan a kunshi a ambaci abu waɗanda suke na suke fada tunda an fara ambaton daukakar Annabi Dawud aka ce ka tuna bawa wadhkur abdana Dawud zal ai sai da aka faɗi sifofi 10 na Annabi Dawud ka tuna shi gashi mai karfi wajen ibada gashi kuma mai yawan komawa ya zuwa ga Allah an hore duwatsu gare shi suna tasbihi an hore tsuntsaye suna taruwa su rinka amsawa da umarnin sa na yin tasbihi duk waɗannan an bashi hikima na mulki an bashi karfin mulki an bashi kuma iya sanin hukunci sanin gaskiya ita ce hikima sannan an bashi rarrabewar zance a yabe shi da wannan sannan kuma a zo a faɗi abu wanda yake na zargi a kansa da nuna kaskan da nuna wato abinda fasikai ma in suka yi za a ji kan cewa ba su kyauta ba sannan a ce wai an faɗi wannan kuma a zo a kare da kuma kare yabo a kansa akan cewa wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab wannan bai dace da balaga da hikimar alqur'ani to akan haka malaman tafsiri wanda suka zo yan baya da suka duba wa'annan kisas din suka zamanto bangare biyu bangare daya suka maki ambatanta suka ce Allah ya bai ambace ta ba yayi ishara ne mu tsaya akan isharar Allah jalla wa ala kamar yanda Ibn Kathir yayi kamar yanda As-Sa'di yayi kamar yanda da yawa daga cikin ma malaman tafsiri suka yi waɗansu kuma suka fassara ta suka yi kokarin su fassara menene abinda Annabi Dawud ya nemi tuba daga gare shi daga cikin su akwai su Al-Alusi da An-Nahas da Ibn Ashur da Ash-Shawkani da Al-Baydawi daga cikin manyan malaman tafsiri suka kokarin su fassu dauke ta a yadda za ta dace da abinda aqidar musulunci ta zo ta matsayin annabawan Allah wanda yake babu irin waɗannan abubuwan da banu Isra'il suka kawo waɗanda yake na suka ga matsayin annabci ta babin cewar wato babu laifi ai hikayar abubuwan bani Isra'il abinda yake muka tabbatar kan cewa bai saba ma shari'ar mu ba domin in suka kawo abin da ya saba ma shari'ar mu kaman nan abubuwan da suka faɗa akan Annabi Dawud wanda bai dace da matsayin imani ba ma ballantana matsayin annabci to ba za a yadda da wannan kissar ba sun farfadi fuskoki daban-daban na kokarin a fassara wannan kamar shi Ash-Shawkani cewa yi wato alhammu ne Annabi Dawud ne wato ya darsu a ransa akan da ya ga ɗaya daga cikin matan wato komandansa sai ya yi sha'awar cewar idan ya sake ta ko idan ya mutu shi kuma zai aure ta haka shaukani yace shi ko ibnu ashur sai yace farkon a cikin shari'ar su halal ne idan mutun yana da mace ya ne in mutun yana da mace dan uwansa yaga yana sha'awar wannan matar da aure to ya nemi mijin ya sake ta shi kuma ya aure ta kamar yanda yake a farkon musulunci a farkon musulunci a ka san kamar yanda ya faru da kisar Abdurrahman ibn Auf da da wannan Sa'ad ibn Rabi' da Sa'ad ibn Rabi' ya nuna masa matansa guda biyu yace ga matana nan guda biyu zabi wanda kake so in sake ta tai idda sannan kai ka aure ta wato ba cewa yayi ma ga wannan ka aure ta ba yace wato ya tura masa yan borar sai yace ya zaba ya darje to farkon musulunci ana yin wannan to sai shi ibn Ashur ya dauki wannan akan cewa wannan abu ne wanda yake halal a cikin shari'ar su saboda haka Annabi Dawud ya nemi wannan daga cikin ƴan uwa nasa kuma komandansa kan ya saki matarsa shi ya aure ta bayan kuma gashi yana da mata wan akwai kuma daga cikin malaman tafsiri akwai kamar Sheikh Al-Uthaymeen shi cewa yayi Annabi Dawud radiyallahu alaihi salatu wassalam jarabawar da Allah ya yi masa shine ya shagaltu da ibada har wato bai fito domin yayi hukunci ba har masu neman hukunci sai da suka zo suka hauro ta kan soro ta kan garu sannan suka shigo wajensa saboda haka sai Allah jalla wa ala ya kwabe shi akan rashin tafarruginsa da bada lokaci da ya dace ga hukunci tsakanin mutane bayan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto khalifan Allah shi yasa ne ma aka biyar da ambaton da ya dawo do inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka khalifa bayan kasa mafi kyan al'amari a cikin wannan shine abin da su Ibn Kathir suka tafi a kansa na kan cewa Allah madaukakin sarki ya nade ambaton menene wannan kissar abin da ya faru tare da kuma tsarkake annabin Allah daga abubuwan da ake faɗa wanda bai dace da makamin nubu annabci ba wanda bai dace da makamin annabci ba waɗanda suke miyagu ne da ambaton su ma bai halatta ba ambaton su ma bai halatta ba duk da waɗansu malamai sun ce domin a fahimci kissar sai an faɗi wani abu wanda yake na ɓangaren abinda ya zo daga cikin Isra'iliyat a kakkaɓe abubuwa wanda suke sun saba shari'a domin a fitar da ma'anar kissar to amma idan kai haka ai ba za ka ba kana faɗan abinda ainihin ya abku ba ne tunda abinda zai sanar maka ya abku shine abinda Allah ta'ala ya faɗa ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to Allah bai faɗa ba bai ce ga abinda Annabi Dawud ya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba illa abinda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga hadisin Anas ibn Malik wanda ya ambaci kissar da kutankacin abinda bani a yake cikin Isra'iliyat amma kissar daga riwayar Yazid ar-Raqqashi ne Yazid ar-Raqqashi yana daga cikin ruwat waɗanda suke matrukun ba a karban riwayar shi ballantana kuma wannan yazo riwaya da yazo da ita wanda suke akwai inkari wanda ba wani wanda ya muwafaka da shi a cikin riwayar ya kadaita da abinda kuma ya ci karo da asali na addinin musulunci na wato kubutar annabawa daga aikata wato manyan zunubai da kuma irin abinda kissar ta kunsa na abinda bai dace da makamin annabci ba Allah madaukakin sarki ya nade ambaton saboda haka mu nade shine yafi As-Sa'di yace yayin da Allah ta'ala ya ambaci cewa ya ba mu Annabi Dawud faslal khitab iya hukunci dan haka ya fassara faslal khitab iya hukunci tsakanin mutane kuma ya zamanto sananne ne da wannan ana nufin ana zuwa wajensa domin a samu hukunci to sai Allah ya bada labarin waɗansu abokan husuma su biyu da suka zo suka yi husuma a wajensa akan wata qadiyya wadda Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta zamanto jarabawa ga Annabi Dawud da kuma wa'azi saboda wani abu wanda yake yayi wani abu wanda yake ya aikata wanda Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar da shi ya nusantar da shi domin ya dawo ya nemi ya koma ya zuwa ga Allah fataballahu alaihi sai Allah ya karbi tubansa ya gafarta masa ya kuma ya shirya masa ita wannan kadiya dan ta zamanto tambihi da irshadi gare shi shi sai Allah madaukakin sarki yace wa hal yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hal ataka naba'ul khasmi a cikin wannan kissar kun ga an ce id tasawwaru al mihrab yayin da suka hau kan soro sai aka zo da sigar jami kuma gashi su su biyu ne amma aka zo da sigar jami to wannan babu komai a cikin harshen larabci sau da yawa larabawa sukan kyale wato amfani da sigar mutum biyu ya zuwa ga sigar jami kun san larabawa su ne lugar da yake akwai a mutum daya da aikinsa da kuma sunansa akwai waɗanda suke mutum biyu akwai kuma taro su ne uku da abin da ya hau sama to wannan wani lokaci abin da mutum biyu suka yi sai a ce taro ne suka yi jama'a ne suka yi to duk ba wani abu bane uslubi ne dan kar saboda wani lokaci ɗaliban ilimi za su iya tayar da wannan su ce ta yaya za a yi an ce khasmani baga ba'duna ala ba'din fa hukum bainana sannan kuma gashi an ce wato id tasawwarul mihrab id dakhalu ala daud ana maganar taro ne na jami'i to a cikin kissar kun ga da annabi daud yayi hukunci yace laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wannan shine hukunci na adalci cewa hakika yayi ya zalunce ka da ya nemi ka bashi tinkiyarka ya hada tare da nasa tumakan wannan zalunci ne domin kasancewar yana da tinkiya daya ya nuna kan cewa shi fakiri ne mabukaci ne shi ko yana da tumakai yana da tumakai a mata har guda 99 sannan ya nemi ya kara masa guda daya ya nuna hadama ta shi wancan yana da hadama duk da 99 ba ta yi masa ba sai ya kara guda daya to wannan ya nuna akwai hadama shi yasa annabi Dawud yace ya zalunce ka da wannan wannan shine hukunci na adalci to bayan yayi hukunci na adalci sai kuma yayi wa'azi shine wahdina ila sawa'is sirat ya shiryar da su ya zuwa ga tafarki na daidai yace da yawa daga cikin masu wato hulda a tsakankanin su al khulata kun ga daga nan ne ma Hausawa suka samu hulda ai daga al khulata ne wato da yawa daga masu tarayya hurdar ciniki ta hada su suna wato suna zaluntar juna sashin su yana zaluntar sashi illa alladhina amanu wa amilus salihat wadanda ba sa haka sune masu imani da aiki nagari to kaga wannan sai ya nuna kan cewa annabi Dawud ya nuna musu kan cewa babu laifi su zo su yi hulda amma su sani in suna hulda to da yawa wannan mu'amalar zalunci yana afkuwa tsakanin abokan ciniki abokan hulda sai dai kawai idan waɗanda yake suna imani da aiki nagari saboda haka a cikin wannan yana nusantar da su kan su lizimci imani da Allah kuma su lizimci ayyuka nagari sai ya zamanto hatta hulɗar duniyar su ma ta zamanto babu cuta ana yin ta da adalci babu cuta to wannan shine abin da ake so daga alƙali bayan yayi hukunci kuma yayi wa'azi ga waɗanda ya musu hukunci dan ya sanya su a hanyar daidai da nan gaba irin wannan husumar ba za ta kai su hayi sake dawowa gaban shari'a ba dan su san cewa shi alƙali ba wai kawai mai rarraba hukunci bane a'a mai shiryar da al'umma ne kuma kamar yanda suka nema wahdina ila sawa'is sirat to abinda annabi Dawud yayi kenan kuma wannan shi yake nunawa a cikin darasin wannan hukunci na annabi Dawud akwai darasi gare mu ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam cewar abinda ake so a cikin hulɗar cinikayya sawa'un hulɗa ta mubaraba ce ko hulɗa ce ta musharaka ko ta musaqati ko ta muzara'a in dai abu ne wanda yake za a haɗu a yi to abinda yake ma yake abinda zai sa a samu adalci ba ya zamanto ba a samu zalunci ba ya zamanto masu yin hulɗar sun lizimci imani da ayyuka nagari wato sun kiyaye Allah da imaninsu da ranar lahira ba su sanya duniyar ita ce a gaba ba imani ya zamanto shi ne zai musu ragama ga barin shiga cikin haƙƙin juna saboda haka shi yasa wato in za ka yi hulɗa ka nemi wanda yake mai addini. An ce Imam al-Bukhari shi ya kasance yana da dukiyarsa ta halal, ba shi da sana'a, amma kowane gari yazo riwayar neman ilimin hadisi, idan yazo sai ya tambaya wani kasuwanci ne ya fi tafiya a wannan garin, wanne aka fi samun riba. In aka gaya masa sai ya tambaya a cikin masu wannan kasuwancin wane ne ya fi amana. In aka gaya masa to sai je ya danka kudinsa a hannunsa ya ce gashi mai mudaraba, abinda ake samu na riba mu raba. To ka san da za a bashi nasa na ribar, haka zai rayu, haka zai rinka cin abinci, kuma sai daga ciki ya samu ya sai kuyanga, ya sai baiwa wanda za ta rinka masa hidima, shi kuma ya maida hankalinsa akan ilimin hadisi. Kuma Imam Buhari bai aure ba, sai kawai ya maida kansa ga ya bada kansa ga wannan ilimi. To kun ga shine wannan darasin, illal ladina amanu wa amilus salihat. Amma sai Annabi Dawud yace wa qalilum ma hum, amma kadan ne su, kadan ne su samun irin waɗannan a cikin hulɗar duniya, kadan ne za ka same su, watakila da yawa a masallaci, amma a kasuwa ka same su kadan ne. To saboda haka kenan sai ka yi ijtihadi wajen neman su. To sai Annabi Dawud ya wa dhanna, kun ga nan an yi amfani da dhanna a wajen ma'anar al-ilmu nazari, ilimi wanda ake samu bisa bincike, bisa annabar. Domin ilimi, wato ka san abu a ilimi na yaqini iri biyu ne, akwai al-ilmu daruri, akwai al-ilmu nazari. Al-ilmu daruri shine wanda ba za ka iya dafa'in sa ba, baka neman hujja akan sa. In ma kace a baka hujja akan sa, sai a ce baka da hankali. Yanzu kamar an ce daya a tara da daya, ba biyu bane, sai ka ce ba ni hujja. Duk wanda yace ka bashi hujja cewa ɗaya a tara da ɗaya biyu ne, ai kaga sai ka ce wannan ya kamata a kai shi asibitin mahaukata, ko kuma yace ina nan ni samamme ne, maujud ne, ba matacce bane kuma rayayye ne, sai ka ce ina so ka bani hujja akan cewa ni ina da rai rayayye ne. Kaga ka san cewar kai samamme ne kuma rayayye ne, wannan ilimi ne daruri. Al-ilmun nazari shi ne wanda yake buƙatar tartibin hujja, shi ne wanda yake buƙatar tartibin hujja. Kamar da yawa daga cikin abubuwa wanda ake tabbatarwa a ilimin lissafi, ilimin mathematics, equations da za a kawo maka a ce ka fitar da natija, kaga ba kowa ne zai iya ba. A ce maka x squared plus y squared is equal to 5, a ce x plus y is equal to 3, saboda haka nawa ne x, nawa ne y, kaga wannan sai wanda ya san iya lissafi zai samu. Amma in ya fitar maka da result din natijar, ilimi ne wanda yake ba za ka iya rusa shi ba, amma za ka iya cewa ba ni hujja, babu ko shakka akan cewa natija ɗaya za ka iya samu. To wannan shine al-ilmun nazari. To abinda ake faɗa dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisai waɗanda suke babu ko shakka, wato kamace a kawo maka hujja a kansu, za a ce kamar baka da hankali ne, kamar kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah biyar yake, kamar kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a. Wannan ilimi bai daruri saboda mutawatir ne. Amma hadisan da ke cikin Bukhari, kasancewa tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su, wannan ilimi ne nazari. Sai waɗanda yake sun san wannan fannin su ne wanda yake za su tabbatar, sauran al'umma ko wanda yake ba nasu ba, wajibinsu su bi su, saboda su suke da ilimin. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. To wannan bil munasaba, saboda kun ga an kawo ma'anar dhanna anan, wa dhanna Dawudu annama fatannahu, wannan ilimi ne ya zo ma Annabi Dawud, amma ilimi wanda ya rattaba shi bisa dalili, ilmun nazari ne, kamar yadda Ibn Ashur ya ce. Wato sai Annabi Dawud ya sami ilimi ya tabbatar cewa jarabta shi muka yi, jarabawa muka yi masa. Fastaghfara rabbahu, sai ya nemi gafarar Ubangijinsa akan ko menene wanda ya faru, wanda Allah ya kira shi jarabawa, wanda ya gane da aiko waɗannan masu husumar. To mafiya yawan kusan malaman tafsiri kamar yadda Ibn Athiyya ya faɗa, qatibatan sun ce waɗannan waɗanda suka zo masu husuma dinnan mala'iku ne Allah ya turo ma annabi Dawud suka zo a suran mutane saboda haka suka zo suka yi hikayar abu wanda yake ba wai ya faru bane gare su ta babun tamthil to akan haka ne daga cikin malaman tafsiri Ibn Ashur yake cewa waɗansu sun ce wannan shine asali na wasan kwaikwayo yayin da ya kubuta daga abubuwan da suka saba ma shari'a tunda su waɗannan mala'iku da suka zo ai wannan qadiyar bata faru a kafin kanun su ba akan alfard ne a kaddara cewa wannan abin ya faru ga yadda hukuncin zai zamanto tunda daga ƙarshe zai bayyana a gane oh ashe ma abin bai faru ba kun zo ne kuna fada to saboda haka waɗansu malamai suka ce ya halatta a rubuta kissoshi kamar yanzu kissar maqama maqamatul hariri wani ya ta ba da labarin abubuwan da suka faru a gare shi da tafiye-tafiye da yi bai yi ba fiction ne amma yana kawo shi to idan aka kawo shi da sigar labari da mun a fitar da wani darasi ya halatta idan ya kubuta daga shari'a shi yasa ake ce ma masu wasan kwaikwayo su rinka zuwa suna tambayar malamai in sun yi script dan a duba a tabbatar a cikin script din babu zamiya da za ta je ta sanya mutane su saba ma shari'ar Allah ko ma su yi abin da zai fitar da su daga addinin musulunci amma wannan shine matsayin da malamai suka dauka kuma daga cikin inda suka fitar da wannan ita ce wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya ba mu hikayata ta annabi Dawud to a nan wajen a wuri ne wanda yake na sujada tunda Allah madaukakin sarki ya ce da ya nemi gafara Allah wa kharra raki'an sai ya fadi yana mai sujada ar-ruku anan ma'anarsa sujud domin ruku'u da sujada suna zuwa ɗaya yana mare ɗayan baya amma sunna ita ce ta tabbatar mana da cewa ruku'un nan sujada ne domin kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sajadaha Dawud tauba wa nasjuduha nahnu shukra a cikin sunan Nasa'i annabi Dawud yayi mata sujada yana mai tuba ga Allah mu kuma muna yin sujada domin godiya ga Allah to shi yasa take daga ɗaya daga cikin wuraren da ake sujada wajen dukkan malamai illa Imam Shafi'i wanda yace sujadarta ba a yi a cikin sallah saboda haka bai kirga ta ba a cikin sujada guda 15 da suka zo na Al-Qur'ani amma dukkan sauran malamai sun kirga ta sai dai Abdullahi ibn Abbas ya ce laysat min azaimis sujud ba ta cikin sujadar da aka yanke kan ayita wato wadda karfin yinta yake kamar sauran sajadodin da ake yi na tilawar Al-Qur'ani amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a wajen kuma har Ibn Abbas yake cewa Annabi Dawud yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da su yace fa bihudahu muqtaji kai koyi da shiryar su saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi sujada anan kamar yanda Annabi Dawud yayi sujada anan kuma amma an yi sabani a daidai ina ne ake sujada wa kharra raki'an wa ana anan ne ake sujadar ko kuwa wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a qauli guda biyu wajen malamai da kuma wajen alqurra waɗansu suka ce in ka ce wa kharra raki'an wa ana anan zaka yi sujada waɗansu kuma suka ce sai ka kai karshe inda yace wa husna ma'a to ita wannan sujadar kamar ita ce ɗaya daga cikin wurare guda 15 na sujada wanda lokacin da muke karatun suratu sajida mun ambace su da kuma nuna cewa ita sujudut tilawa tana daga cikin wato sunnonin karatun alqur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata kuma sunna ce muakkada ba wajiba bace tunda an yi a gaban sa bai yi sujadar ba kuma wata ran ya karanta wannan aya ya sauko daga kan minbari yayi sujada ya sake karanta ta wata ran sai bai sauko ba sai ya ce sahabbai su kuma suka yi shirin za su yi sujada sai ya ce naga kuna shirin za ku yi sujada ai wannan sujada tuban annabi ne amma naga kun yi shiri za ku yi sujada sai ya sauko yayi sujada suka yi sujada kaga ya nuna kan cewar wato ba dole ne ko yaushe mutum ya karanta yayi sujada ba sai dai sunna ce to sannan Allah ta'ala ya ce
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
الله يتي يا داود الله يكرى النبي داود ونم wato bayan Allah ya faɗi matsayinsa da cewa yana da kyakkyawar makoma to sai Allah ya ce sai kuma muka kira shi muka ce ya dawo wato bayan Allah ya karbi tubansa shi yasa ma ake cewa matsayin Annabi Dawud bayan wannan istighfari da yayi da komawa ga Allah da yayi har sai da yafi matsayinsa kafin wannan kamar yadda Ibn al-Qayyim yake ambatawa to sai Allah ya kira shi bayan wannan yace ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu mun sanya ka wato khalifa a bayan kasa wato mai zartar da abinda muke so a yi a bayan kasa Allah da ya halitta yana son ya tsara yanda yake son kasa ta kasance shi yasa yace ma annabi adam ma da zai halice shi yace inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan kasa ma'ana wanda zai zartar da abinda nake so zai zartar da umarni na to ma'anar adda Allah yace ya Dawud ya kai Dawud mun sanya ka khalifa wato mai zartar da hukunce hukunce na da abinda wato nake so duniya ta kasance a kai wanda yake nuna kan cewa annabawa sune masu gyaran duniya sune masu gyaran duniya shi yasa yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya bani isra'il sune annabawa suke musu siyasa asalin siyasa gyara amma mu yanzu sai muka mayar da siyasa me muka mayar da siyasa
barna
zamba da ƙarya da yaudara
barna
da kudu da mai kutungwila haka suke fada da kutungwila haka suke fada kaji wata kalma ma da suka zo da ita amma asali kyakkyawar kalma ce ake danganawa ya zuwa ga annabawa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar annaba banu isra'il annabawa ne suke musu suke jan ragamar gyara zamantakewar su gyara al'ummar su shine ma'anar siyasa gyaran al'umma amma mu kun ga yanda aka sata inda cikin waɗannan shekaru da muke da su yanda siyasa ta mayar da kasar mu maimakon gyara su da yake su ne masu gyara daga gare su fitina take bubbugowa su da za su gyara su ne masu kunno fitina wal iyadu billah to Allah ya ce ma annabi Dawud mun sanya ka khalifa a bayan kasa kai hukunci tsakanin fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wato shine da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya domin son zuciya shine yake sanya kaucewa daga gaskiya fayudillaka an sabilillah son zuciyar nan sai ya batar da kai gabarin tafarkin Allah wato hanyarsa mai kaiwa ya zuwa gare shi innal ladina yadhilluna an sabilillah lalle waɗanda suke bacewa gabarin tafarkin Allah wato ta hanyar bin soyayyen ransu lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda mantawar su da suka yi da ladan sakamako wanda yake nuna maganin bin son zuciya wato tunawa da ranar sakamako shi yasa zaka ga ana cewa wai ko mutane sun san za su mutu wai ko mutane suna tunawa da mutuwa domin mutum abinda kadai zai masa maganin bin son zuciya shine kar ya manta da mutuwa daga zarar ka manta da ranar sakamako to shikenan limaminka shine son zuciya to dan haka Allah madaukakin sarki yayi mana wannan nasiha amma ya kira annabi Dawud ka duba abinda Allah ya yabe shi da shi amma Allah yake masa wannan wa'azi to ina kuma ga wanda yake bai kai annabi Dawud ba kuma ya dauki irin wannan matsayi ya dauki matsayin jagorancin siyasa abin da ya dauka ba kadan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu hukunci iri uku ne alkali da ya san gaskiya guda biyu suna aljanna guda biyu daya yana aljanna guda biyu suna wuta wanda ya san gaskiya yayi hukunci da ita yana aljanna wanda ya san gaskiya yake hukunci da gaskiya yayi hukunci da san zuciya yana wuta wanda bai san gaskiya ba yayi hukunci da jahilci yana wuta to waɗanda ba san makaman aiki ba a basu a dora su akan dukiyoyi da jinanan mutane a ce su abin da suke so ka gani za su yi hukunci da jahilci to su fada wuta da waɗanda suka sani kuma su take saboda shari'a ta zamanto ta san zuciya sayanta ake yi in aka je aka ba su kuɗi su yi hukunci na yanda mutane suke so su ma suna wuta to sannan Allah ta'ala ya ce
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا
Allah ya ce wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila bamu halicci samai da bamu halicci sama da kasa da wasa ba wato da ƙarya dan ƙarya a bamu halicce su wato domin a ce babu wata hikima ba ko kuma dan bin san rai a sai da gaskiya wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq وخلق الله السماوات والأرض وما وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت الله يجي يا هل تسمى إذا كسر جسك يا دمكم قوة نري أسمس ساكمكو دا أبن دي صورو كاي أي كتا دن حسابي دن أي بنتي دن جرباو جرباو ما الله يجي شين من فر جيش كума دوانا كنا جني كوما ينا دمن فا دك وانا أبو أجبين هل ترى الله ينا دمن فا sauro din nan yana da manufa a cikin halittarsa sauran nan da kake gani kudan nan yana da manufa komai yana da manufa to sannan kuma ka ce babu wata manufa a cikin halittar baki daya akan kai baka da manufa kai kanka kana gani dukkan wani halitta kana fada da dukkan duwatsu din nan da kogi da iska kowanne kana fadan fa'idodinsa da manufofinsu amma a ce kai ne halittarka da zuwanka duniya babu manufa ai ba zai yi ba to Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba ba tare da manufa ba dan ƙarya ko dan wasa zalika zannu allazina kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafirta wanda ba su san Allah ba shine zaton su sai ta cewar ai kawai komai probability ne fawailun lillazina kafaru minan nar to menene maganin su Allah ya ce to wato kai can halaka ta tabbata ga waɗanda suka kafirta daga wuta wato kai san su daga wuta tsananin azaba na wuta ya tabbata a gare su saboda ne saboda wannan mummunan zato da suka yi ma Allah domin wannan zato ne na kafirci Allah ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ko ka za mu sanya waɗanda suka yi imani kuma suka aikata kyawawan ayyuka kamar mabarnata a bayan ƙasa za mu sanya su zamanto daidai sunna Allah ba haka take ba waɗanda suke wato mabambanta Allah baya mayar da su daidai waɗanda suke daidai Allah baya raba su su zamanto daban wannan shine hukuncin hankali ne hukuncin hankali shine abubuwa waɗanda suke ba a hada suke ba to ba sa zamantowa daya abubuwa waɗanda suke daya to ba a bambanta su kowanne abu sai ka bashi hukunci na tamkarsa shi yasa Allah ya sanya wato kiyasi idan wannan abu haka hukuncinsa yake to duk abin da ya kama da shi shi ma hukuncinsa haka zai kasance to wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncin hankali cewa masu imani da aiki nagari ba je dai suke da mabarnata a bayan kasa ba wannan ya nuna kan cewa muminai masu aiki nagari ba su ne masu barna a bayan kasa ba waɗanda ba muminai ba ba masu aiki na garba ba masu addini ba sune mabarnata kuma gashi nan muna ta ganin bardan su ka ji wani wai bishop yana cewa wai shine jagora na addini makaryaci yaje gaban amerikawa waɗanda yake sune yake ganin zasu sune suke da makum mabudin aljanna a gare shi wai a hana wai a Najeriya kashi 96 da ake kashewa duk kristoci ne yayi ƙarya kuma ya san makaryaci ne ya sani to wannan yaushe zai zamanto a cikin mutane ma babu imani babu aiki na gare yaushe zaka yi tsammaci wani abu daga gare shi in ba barna ba to haka suke mabarnata sannan Allah ya ce amnaj'alul muttaqina kal fujjar ko ku zamu sanya masu takawa masu tsoron Allah kamar fajirai waɗanda suke fasikai masu fita daga da'ar Allah ba san iyakar Allah ba ba daidai suke ba bambanci kamar bambancin sama da ƙasa ne zamu tsaya anan mu tashi kitabun anzalnahu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
Amin
Allah muna roƙonka ka ji kan magabatan mu
Amin
Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya
Amin
Allah ka inganta mana tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu
Amin
Allah ka ba mu kwanciyar hankali da aminci
Amin
Allah ka gyara mana tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu
Amin
Allah ka shiri shi wa gabanin siyasar wannan ƙasa ta mu
Amin
Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da yake zai kyautata rayuwar al'umma
Amin
Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da zai sa su sauke amanar da ka dora musu
Amin
akwai ƴan uwa waɗanda suka nemi addu'a muna roƙon Allah ka biya musu buƙatunsu akwai ɗan uwa wanda yake da wata muhimma ta canjin abun hawa da yake da ya sanya a gaba muna roƙonka Allah ka biya masa buƙatarsa akwai daga cikin ƴan uwa wanda iyalansa take fama da rashin lafiya an kasa gane abin da yake damunta Allah ka ba ta lafiya Allah ka warkar da ita Allah kai ka san abin da yake damunta Allah ka ba ta waraka Allah ka gaggauta mata waraka daga cikin falalarka dan uwan mu kuma malam Abdul Wahab Allah ka inganta masa lafiya haka sauran ƴan uwan mu da suka yi mana wasiya su Muhammad Bello da su Alhaji Nura da sauran ƴan uwa waɗanda suke fama da larura muna roƙonka Allah ka biya mu ka yaye musu Allah ka ba su lafiya ka inganta musu lafiyar su akwai wanda za a yi mata aikin kansa ta mahaifa muna roƙon Allah ka sa yi cikin nasara Allah ka inganta mata lafiya akwai wanda masu ƴaƴa wanda suke fama da shaye-shaye muna roƙon Allah ka kubutar da su daga wannan barna Allah ka raba su da wannan mummunan al'ada Allah ka shirye su Allah kuma ka tsare samarin mu na wannan al'umma daga wannan sharri Allah muna roƙonka muna kai kukan mu gare ka akan masu fataucin miyagun ƙayuka Allah muna roƙonka Allah ka karya su Allah ka bada nasara a kansu Allah ka watsa aniyar su Allah ka sanya duke su ta zamanto wuta balbal a gare su Allah ka kona arzikin su Allah ka kona dukiyar su Allah ka kawo mana ƙarshen fitinar su Allah ka yi mana maganin su da su masu fataucin da masu dillancin da waɗanda suke a tsakankani dukkan su muna kai kukan su zuwa gare ka ya Allah Allah ka ije mana sharrin su Allah kuma ka tsare samarin mu da matan mu daga wannan mummunan al'ada Allah ka ba su kariya daga gare ka Allah ka ba mu kariya a wannan al'umma Allah ƴan uwan mu na Palestine Allah ka tsare su Allah ka ba su kariya Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka Allah ka saukar da taimakon ka gare su Allah waɗannan Yahudawa kuma da suka dauki wannan mummunan yaki a kansu Allah muna roƙon ka kawo ƙarshen su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sanya dukkan kokari da suke yi akan ya zamanto sun halakar da kawo kansu Allah muna roƙonka ka ba mu aminci Allah za mu shiga goman ƙarshe muna kwaɗayin daren Lailatul Qadr Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu dacewa Allah ka sa mu dace da wannan dare Allah kar ka sanya mu zamanto cikin masu tabewa Allah kar ka sanya mu cikin wanda ake haramta musu alkhairan wannan dare Allah ka ba mu babban rabo Allah ka ba mu babban rabo Allah ka yi mana muwafaqa da abin da zaka yarda da mu Allah ka sa mu yi muwafaqa da abin da zaka yarda da mu Allah dan kadan din da zamu yi Allah ka karbe shi Allah dan kadan din da zamu yi Allah ka inganta shi Allah ka yarda da shi ya rabbal alamin Allah ka yi mana muwafaqa Allah ka karfafa mu sanya mu fitar mu shiga cikin wannan goman karshe da yarda daga gare ka Allah wannan goman karshe da zaka yi mana khatamar wannan wata da shi ka sanya shi ka yi mana khatama da yardarka da samun tsira da yanci daga wutar jahannama ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.